sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 5 ga watan Satumba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga da ake zargin masu garkuwa da mutane ne sun yi awon gaba da matafiya 32 a ƙauyen Ifon da ke ƙaramin hukumar Ise a jihar Ondo. A jamhuriyar Nijar kuma kibanin mutum 6 sun rasa rayukansu a cikin mutum 8 da suka ci wani abinci mai ɗauke da guba a jihar Damagaram. Kamar kowane daren ranar Litinin, yau ma muna ɗauke da rahoto na musamman akan yadda masu garkuwa da mutane suke sata mutane a wurin sallar Juma'a, wanda Sani Shaibu Malumfashi zai gabatar. Kana akwai labaran wasanni da Murtala Faruku Sanyinna ya shiryo mana. To amma kafin nan ga Maryam da cikakken labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sakatariyar harkokin wajen Burtaniya Liz Truss ta lashe zaben shugabancin jam'iyyar Conservative da aka yi, kuma ita za ta zama sabuwar Prime Minister kasar ta maye gurbin Boris Johnson a daidai lokacin da ake fama da koma bayan tattalin arziki da kuma karuwar kudaden makamashi a kasar. Truss a shekara 47, wacce za ta zama mace ta uku da za ta jagoranci kasar, ta doke Rishi Sunak, tsohon sakataren Baitul Malal Burtaniya, a zaben da jam'iyyar Conservative mai kimanin mambobi masu biyan kuɗin jam'iyyar su 140 suka yi, kusan kashi 0.2 cikin 100 kenan na al'ummar Burtaniya miliyan 67. Maimakon zaben gama gari, zaben cikin jam'iyyar da aka gudanar an yi shi ne saboda har yanzu 'yan Conservative suke da rinjaye a majalisar dokokin kasar, kuma suna iya zaben sabon Prime Minister da suke so. Truss ita ta zama shugabar Burtaniya ta 15 a ƙarƙashin mulkin sarauniya Elizabeth mai tsawo. A yau Litinin jam'iyyar Conservative ta sanar da nasarar Truss. An gudanar da zaben ne 'yan makonni bayan da Johnson ya sanar da cewa zai yi murabus a watan Yulin da ya gabata. A yau Litinin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNHCR a takaice ta aika ƙarin agajin jinƙai da ake matuƙar buƙata zuwa Pakistan, inda mummunan ambaliyar ruwa ya shafa, yayin da Prime Minister Pakistan ɗan ya kai ziyara kudancin ƙasar, inda ruwan tafkin Manchar da ya cika ke barazana. Jiragen saman hukumar UNHCR guda biyu sun sauka birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin ƙasar. Ana kuma sa ran ƙarin wasu jiragen biyu za su isa daga baya. Jirgi na uku ɗauke da kayan agajin jinƙai daga Turkmenistan shi ma ya sauka Karachi, yayin da ambaliyar ruwa a makonnin baya-bayan nan ta shafi sassan Pakistan da yawa. Ambaliyar ta shafi lardin Sindh da ke kudancin ƙasar, inda Karachi ne babban birnin, abinda ƙwararru ke ɗora laifin akan sauyin yanayi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin ƙasar Ukraine ta nemi goyon baya mai ƙarfi don ƙoƙarin da take yi na samun galaba kan Rasha don kawar da ƙalubalen tattalin arziki a kan ƙasashen Turai abokan hulɗarta, yayin da Rasha ta sake ɗora laifin katsewar jigilar gas zuwa Jamus a kan takunkumin da ƙasashen yammaci suka sanya mata. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya ce farmakin da sojojin Rasha ke kaiwa kan Ukraine da barazanar makamashi kan 'yan ƙasashen tarayyar Turai ta EU su ne suka haifar da tashin farashin kayayyaki da sauran abubuwa a ƙasashen na EU. Mafita ita ce a ba Ukraine goyon baya mafi ƙarfi domin mu samu galaba kan Putin da wuri, ta yadda ba zai sake cutar da ƙasashen Turai ba. Abinda Kuleba ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter. Mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗawa manema labarai cewa takunkumin da ƙasashen yammaci suka sanya wa Rasha na haifar da matsala wajen kula da bututun man Nord Stream 1, wanda babban kamfanin makamashin Rasha na Gazprom ya rufe a makon da ya gabata bayan da ya ce ya gano wani wuri da ke tsiyayar da mai. Ƙasashen Turai da suka tura wa gwamnatin Kiev makamai tare da taimakawa wajen horar da mayakan ƙasar sun zargi Rasha da yin amfani da makamashin da suka saya daga Moscow a matsayin makami. Wani harin ƙunar bakin wake da aka kai a kusa da kofar shiga ofishin jakadancin Rasha da ke Kabul babban birnin Afghanistan a yau Litinin yayin sanadiyar mutuwar akalla mutane uku ciki har da jami'an diplomasiyar ofishin biyu. Kamfanin dillancin labaran kasar Rasha na RIA University ya ambaci ma'aikatar harkokin wajen Moscow na cewa harin bom din ya faru ne a lokacin da wani jami'in diplomasiyar Rasha ya fita ya kira sunayen 'yan kasar Afghanistan masu neman takardar visa don su ja layi a waje. Haka kuma har da 'yan kasar Afghanistan cikin waɗanda harin ya shafa, a cewar kafar yada labaran, nan take dai ba a san halin da jami'an diplomasiyar na Rasha ke ciki ba. Khalid Zadran, kakakin rundunar 'yan sandan Kabul, ya ce wani dan kunar bakin wake ne ya kai harin, sannan ya tabbatar da mutuwar wani farar hula dan Afghanistan, ya kuma ce harin bom din ya jikata akalla mutane 10.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, wasu 'yan bindiga da ake zargi masu garkuwa da mutane ne sun yi awon gaba da matafiya 32 a ƙauyen Ifon da ke ƙaramin hukumar Osei a jihar Ondo. An ce dai waɗannan mutanen da aka sace suna kan hanyar dawowarsu ne daga makoki da suka je a jihar Edo, wato a makon a ƙarshen mako kenan lokacin da lamarin ya faru. Ga rahoton Hassan Umar Tambuwal daga kudu maso yammacin Najeriya.
Wasu mutane dauke da manyan makamai da ake zargin masu satar mutane ne sun yi awon gaba da mutane 32 a jihar Ondo. 'Yan bindigar sun sace mutanen 32 ne a yankin Ifon da ke karamar hukumar Osei a jihar ta Ondo a lokacin da suke dawowa daga taron jana'iza a jihar Edo. Kakakin rundunar 'yan sanda a jihar Ondo, Madam Fumilayo Odunlami, ta tabbatar da aukuwar satar mutanen. Tace tuni rundunar 'yan sandan jihar Ondo ta ceto mutum daya a cikin mutanen da an kasace.
We had an attack on a coastal post around Ifon area along our Ifon expressway, and 7 people were suspected to have been kidnapped. That one of them has been rescued by the police. Our men are still there, and the person that has been rescued is helping us with the information that we need so that we can actually rescue others and arrest the assailants.
Superintendent 'yan sanda Fumilayo Odunlami ta ce wasu mutane sun kai wa wata motar safa hari a yankin Ifon akan tagwayen hanyoyin Owo. An zargi mutanen da sace mutane da yawa, kana 'yan sanda sun ceto ɗaya daga cikin waɗanda an kasace. Wanda an kaceton yana ba jami'an 'yan sanda bayanai masu ma'ana da za su taimaka a ceto sauran mutanen da an kasace, sannan a damƙe waɗanda na sace mutanen. To ko menene sako ga jama'a? Sai kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Ondo, uwar gida Fumilayo Odunlami, ta ce.
Now the message is we all should be security conscious, and when we see something we should say something.
SP Fumilayo Odunlami ta ce sako dai ga jama'a shine mutane su rika kula da sha'anin tsaro. Idan mutum ya ga wani abu to yayi magana, kada yayi gum da bakinsa. Tuni dai jami'an tsaro da na hada da jami'an 'yan sanda, sojoji, dogarawan tsaro na Amotokun suka runtuma zuwa dazuzzukan jihar Ondo don ceto mutanen da aka kama tare da kamo waɗanda na sace su. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida na Tambuwal, kimanin mutum 6 sun rasa rayukansu a cikin 8 da suka ci abinci mai dauke da guba a wata unguwar da ake kira Tawalala a jihar da magaram jamhuriyar Nijar, yayin da kwararrun likitoci suka dukufa wajen binciken irin gubar da ta hallaka waɗannan mutanen. Tamar Abari ta aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Wannan al'amari ya faru ne a gidan wasu iyalai a wata unguwa da ake cema Tawalala birni a nan da magaran, inda suka rasa yaransu guda 6. Malam Ibrahim Ahida shine uban wannan yara da suka rasu. Ga abin da yake cewa,
daga Allah ne, kuma yana yiwuwa banda nan ma kenan wannan abu, kaman Allah ya san ko me phenomenon ne kurin, kaman wani kani Allah ya kashi kurin. Wajen su 7 suka ci abinci, tunda su yan kayan biyu lokacin mun dauka kaman ruwa yana higa mutun haka, kaman dan karamin yaro wanda bai wuce higa ruwa. ruwa don aza higar ruwa ne ko likitan ma na gaisu allura aka musu ta higar ruwa ta cinye wannan sai an kuje ku sai madara an dare ya sun halka a basu kawai abu sai a grabe da sahi
ta jin wannan labari hukumar kiwon lafiya ta jihar Damagaram ba ta kasa a guyuwa ba kamar yadda Dr. Abu Yahaya babban daraktan hukumar ta nan jihar Damagaram ya isa gidan inda lamarin ya faru
da rana sun ci dambu da haki wanda ake cewa gasiya ita kuma wannan haki gasiya a nan cikin gidan nan ne suka debo ta suna da ita nan ne kuma ba su dai ba su yi suka debo ta tuke dahawa suna gamawa da wannan dambu bancin su akwai mutum biyu yaro biyu wanda ba cikin gidan suke ba an ba su dambun nan dai da marece na wannan rana ita mace ta da taliya amma daga ita sai diyanta takwas suka e suka ci shi wayancan yaran biyu da suka ci abinci da ranan su ba da su ba musu ci ba kuma cikin diyan na takwas akwai yaro guda mai hada ishara to shi wannan da wuya a ce ya ci ko bai ci ba amma dai akwai shi cikin iyalin da yasa nace haka nan saboda yau da ake wannan zance shi wannan yaro bai da komai ba a fuskanci wata matsala ba ta rashin lafiya a gare shi wayancan yaran biyu wanda ba ɗan gidan ba su ma ba su da matsala ko guda mai gida da shi bai ci abincin rana ba kuma bai ci na dare ba shi ma bai da matsala ko guda
kwararrun likitoci ne suka dukufa wajen binciken musabbabin abin da suka ci a cikin wannan abinci inda suka aika abubuwan da suka gano zuwa babbar asibiti ta birnin Yamai
kina a takaice dai hankalinmu ya hilura washan abincin nan na dare da yanzu menene ya shiga a cikin shi Allahu a'ala haliya ce ita kan tabbata da kyau wani abu ne ya je ya sadahi akan shi ko cikin kayan miyan ne adda wani abu mai hatsari an ka sanya ba a sani ba shin maharin duk abubuwan da suke iya sawa a je a yi bincike a tabbatar da menene shi yasa wannan abinci ya kawo mana wagga asara babba mun dauke shi mu aika shi mai a je a yi bincike a ba mu bayanin menene ya abku ko menene amma harin wannan matsalar ta shi ta zo a wannan gida ga yadda take mu gane mu shuna kenan taliyan ma da ake zance ita wannan bayo Allah ita take yin ta muna jiran saka muku da yardar Ubangiji amma lalle kai gubace mai karfi kwarai
hukumar kiwon lafiya ta sha hankalin jama'a kan su kula da abin da za su yi amfani da shi cewar Dr. Abu Yahaya
akwai kwararrun ma'aikatan likita wanda ke wannan aiki to duk wannan ɗan malata ko yawanci su duka a likita na a kai su aikin da ya kamata a yi shi yadda ilimi ya bada sun aikata shi kenan ba a wani rauni a akwai ba akan da ya shafi aikin matsalar dai a samu waje irin guba ce saboda sai an san guba to shine wannan bincike da mun kai eh saboda shi to abin da ake bincike da ake saboda ga al'umma ta shiga wannan hatsari bincike yana da umfani in ana yin haka nan za mu taimakon al'umman mu
yanzu haka dai uwar waɗannan yara tare da dan jinjirinta suna nan babbar asibiti ta nan da Magaran inda suke samun kulawa ta musamman yayin da hukumar kiwon lafiya ta jiha ke jiran sakamakon binciken da ta aika Tamar Abari murya Amurka daga da Magaran a Jamhuriyar Niger
a gaida Tamar Abari da wannan rahoto wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan Washington DC kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar
I'm
kuma da lako shaka babu haka yake a gaida Fatin Nijar. Yanzu kuma lokaci ne da Sani Shabu Malumfashi zai kawo mana rahoto na musamman akan yadda masu garkuwa da mutane suke sace mutanen a wurin sallar Juma'a.
A Najeriya, yankin arewa maso yamma na ci gaba da fama da 'yan ta'adda wanda hata kai ga yanzu da ranaka ta suke tara hanya. Ko a Juma'a nan da ta gabata, 'yan ta'adda sun shiga garin Zugu cikin karamar hukumar mulki ta Bukkuyum a jihar Zamfara, inda suka sace bayan Allahn da suka je sallar Juma'a. Kai Juma'a ma dai da ba a yi ta ba kenan, kamar dai yadda wani da ya je sallah a wannan masallaci ya bani labarin asalin yadda lamarin yau kana. Na kuma suturta sunansa sabili da dalilai na tsaro. Algarta Malam, yaya wannan al'amari ya faru?
To abun ko da dai abun ya faru, an kira sallah, ko an yi kiran sallan farko, to zuwa za a yi na biyu liman gabatowar shigowar liman masallaci. Kawai ba da babura suka shigo ba, sun aji babura ne a cikin daji suka tako da kafa. To da suka tako da kafa suka zo suka mammaye mai cikin gari, mutane na gudu suna kiran mutane su daina gudu, ba za su yi musu komai ba, za su yi musu komai ba. To ko da aka hama shi sun zagaye masallacin Juma'a ne, da ladan da shi dan dan shi da duk wanda a cikin masallacin sai suka kora, suka gargada da sauran mutane da suka samu jefe suka hada su kauce da su.
Mutum nawa kenan suka dauka?
To yau dai da muka yi lissafi duka da gajiyar din, gaskiya ba za a yi kididdigin gano ko mutum nawa ne, amma ga yau mun kididdigi an gano mutum 44 a hannunsu.
Suka tafi da su?
Eh.
Cikin shugabannin masallacin wa da wa suka tafi da su kenan?
Eh, sun je da ladanin masallacin da wasu dattijai da ke cikin masallatayyar. Su ma dai duk jagorori ne na wannan masallatayyar, su ma suna hannunsu.
Liman da na'ibi zai kasu tsotsar ko?
Shi liman bai kai ga isuwa ba, yana dab da shigowa a tayar da sallah. Abin ya kwaru.
Kama ina suka ɓoye bindigan, ko ko ana ganin su da bindigan haka suka shigo?
A'a, da bindigogi suka shigo ƙarar daga hannunsu ga su. Ai, ba boye suke yi ba.
To kuma tun lokacin mutane ba su firgita su ɗan fara zamiya ɗaya bayan ɗaya su fice ba?
Shiga ba ta suka yi, tun da duk mutane suna ji a zuwa wurin masallaci. Ana mutum a wajen ta da sallah, to haka kawai a ga su rike sun mamaye wuri, duk inda zaka fito ka sheka sai ga wani cin ya tarbo ka nan, in kana fito kai nan ka ga wani ya tarbo ka nan ba wajen zuwa.
Yanzu yanzu sun kira ɗaya daga cikin danguna su ce ga abinda suke so?
Eh, to sun kira waya a yau ɗin da wayoyin mutanen da suka je da su wa. Sun yi magana, sun yi magana cewa a ba su naira miliyan 35.
To an sanar da hukuma?
Eh, to hukuma lokacin da abin ya faru an sanar da hukumar sojoji a nan tsaron da muke da su, muke da kusa da su irin na ɗaki takwas, sun kawo ɗauki ko suka zo da su barayin su mai nisa da mutanen sun tafi.
In za ka yi su ɗan nisa haka a yi ƙoƙarin ko za a sami ceto wasu daga ciki ba?
Gaskiya to sun yi ƙoƙarin haka, amma tun da wanda adda kafa ya shiga daji ya tafi, kaga ba a tunanin cewa su da ina za a bi a samu a kubutar da wannan mutane. Amma kuma daga ciki akwai mutum guda da suka harba, shi yanzu haka yana asibitin Sokoto, an wuce da shi domin an je da shi asibitin General Hospital ta Gumi. Abun ya fi ƙarfin su, an wuce da shi Sokoto. Sannan yau mun yi waya da su mutanen da can tare da yaron, har yanzu dai abun ya gagara, bulletin da ke yana cikin jikin shi.
Ya nemi ya gudu ne suka harba ko ko?
Eh, gudu ya yi sai suka harbe shi.
Yana daga cikin wanda aka kaɗa su daga cikin masallaci kenan?
Shi yana daga cikin wanda aka kura daga cikin masallaci. Yau ma ɗin nan da yamma ɗin nan shugan ƙarfe 4 sun harbi wani mutum cikin mota, shi ma an wuce da shi an yi gumi da shi.
A nan garin Nanku?
A kusa da garin Niya, ko wani ƙauye da ake ce ma Dan Marke, nan ne suke yawan tarewa. To sun harbe shi kuma an wuce da shi asibitin Gumi.
Ya aka yi to an yi sallar Juma'a kenan ko ko duk shi kenan da ya ta watsi?
Maganar sallar Juma'a nan kan ai hankali ya tashi.
A lokacin da suka kaɗa kenan shi kenan ba a samu yin sallar Juma'a ba kenan.
Ito mutane duk sun tarwatsi, kaga ba magana tsayawa a yi sallar Juma'a.
Eh, gaskiya ne.
Duk garin ya wace wa, ƴan kalilan ɗaya ne wannan rage cikin garin. Yanzu a mutanen da na rage yanzu kaga wani shugaba ne da sahi. Yanzu a samu a yi maganganu da su a shirya da su. Tun yanzu shirin magana shirin kuɗi ne a shirya da su.
Balmaki?
Waɗanda dai a hannunsu a samu a hanso su. Yanzu haka shi ɗin ne ake ƙoƙari a ga an kai ƙarshen cinikin kuɗin da suwa, sannan sai a ci gaba da shiga wurin tarbace a samu a gani.
Na kuma zan tada wani wanda aka sace mahaifinsa da kuma ƙaninsa a cikin wannan masallaci. Malam, ya haƙuri?
Ranka da layi Allah.
Kana cikin masallacin sanda aka tai da babanka?
Na je kasuwa, to sai aka kira ni cewa ya dawo da daji da yake shine ladanin masallacin.
Eh.
To sai je kira sallah sai masu sauran zuwan nan su kama lazimi da na filfili sun ka zo tare da wannan mai nasiha. To sun zo suna cikin nasiha sai yan bindiga suka zo ko takalma ba su cire ba. Suka zo suka ɗauki shi ladanin suka ɗauki wannan malamin da sauran wa'annan mutane da na shiga wurin mutum 44 suka ɗauka sai su nan suka tattara mutane suka tura daji ko gona ka zo sai su haɗu su wuce da kai daji. So daga nan ne sai suka halbi wani yaro yanzu haka ma yana asibiti Sokoto lalle ana tana neman radaɗan sai gobe za a aiki kwana ne uku kwanci ba a yi mai aiki ba.
To shi baban naka kun yi magana da shi?
A'a ba su ba shi waya ba tun da sun ka ɗauke shi hatta abinci ba su ba shi ba.
Gaba ɗaya ba ba su abinci ba?
Har a jiya har a zuwa yanzu gar muka magana da kai mun yi waya da su ba abinci an hana mu sun kira ni ya kira ni ya ce don Allah a waɗa min duk hanyar da zan bi in bi in taimaka mai. Taimaka in tarbo shi ga shi ko naira 10,000 banda sun ce mu ba su naira 40,000,000.
Dukkanin mutanen da aka ɗauka?
Mutum 44 ba sun ce mu ba su 40,000,000.
Yaya to ake ciki kenan game da batun zuwa an so su?
To ranka da wallahi muna nan muna dan biya hanyoyi. Hatta gonar da an kai shuka ta daji na saka ta kasuwa in samu mai saye ba samu ba saboda matsalar kuɗin.
To yanzu kuna nan za ku ci gaba da zama garin?
To ranka da in gwamnati ta ɗaukar mana mataki za mu iya zauna in ba ta ɗauka ba gaskiya ba za mu iya zauna garin gaba.
To Allah ku fitar da su lafiya.
To a nan magana da muka kai yanzu haka suna kusa da mu wani gari da aka ce Makaru.
Yanzu?
Yanzu ga magana da muka kai suna nan suna tattara mutane.
Ta.
Insha Allah yanzu na tattara mutane ba musan adadin abin da sun ka ɗauka ganin kaɗo ɗin ba.
Cikin sanarwar da rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara ta bada ta tabbatar da auko wannan lamari. Sanarwar wacce kakakin rundunar SP Muhammad Shehu ya sanya hannu a kai ta ce rundunar 'yan sandan ta tura dakarunta don su agazawa baturen 'yan sanda na yanki wato area commander da kuma DPO na Bukuyim wajen ceto waɗanda aka yi garkuwa da su. Wannan yunkuri nasu ya kai ga fatattakar su 'yan bidanga ya zuwa cikin daji a sa'ilin da suka yi ƙoƙarin mamaye wani ƙauye na gaba da garin Zugu. SP Shehu Muhammad ya ce yanzu da 'yan sanda sun samar da kwanciyar hankali da walwala a yankin. Sunshine Malfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
To madalla gaida Sunshine Malfashi da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma lokaci ne da Murtala zai shigo da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kasashen Najeriya da Afirka ta Kudu na daga cikin manyan kasashe ta hujjan kwallon kafa da suka rasa gurbin fafata a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta yin wasa masu taka leda cikin gida ta bana da za a gudanar a kasar Algeria. Hakan ko ya biyo ne bayan kashin da kasashen biyu suka sha a wasannin neman gurbin gasar da aka kammala a jiya Lahadi. Najeriya wadda ta sha kashi da ci biyu da nema a wasanta na farko da Ghana a makon jiya a can Ghana din ta sami nasarar farke kwallayen biyu a jiya Lahadi a wasansu na biyu a birnin Abuja. Inda kenan suka karkare da ci biyu da biyu a wasannin biyu. Hakan ya sa aka yi bugun penalty domin fidda gwani inda kasar ta Ghana ta yi galaba da ci 5-4. Ita kuwa kasar Afirka ta Kudu ta yi wajerun ne bayan da Angola ta doke ta da ci 6-1 a cikin wasanni biyu da suka fafata. A Najeriya dai tarihi ne maimaita kansa inda kasar ta Ghana ta hana ta samun gurbin shiga gasar ta CHAN ta bana bayan da 'yan watannin da suka gabata ma ta hana ta samun gurbin shiga gasar cin kofin duniya ta bana duk a Abuja babban birnin kasar. Tuni dai aka sami fitar da dukkan kasashe 18 da za su fafa ta gasar ta shekara mai zuwa da suka hada da Angola da Congo da Mali da Ghana da Habasha da Niger Uganda Senegal da Mauritania. Sauran su ne mai masaukin baki wato Algeria da Mozambique da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Kamaru da Ivory Coast da kuma masu riƙe da kambin gasar haso biyu wato Morocco. A ɗaya ɓangaren kuma shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo-Addo ya bayyana yaƙinin cewa ƙasar ta Ghana za ta iya kasancewa ƙasar nahiyar Afirka ta farko da za ta lashe gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya. Addo ya bayyana hakan ne sa'ad da suke marhabin lale da kofin gasar ta hukumar FIFA na duniya da ya isa a birnin Accra a ci gaba da zagayen duniya da kofin yake yi a ƙarƙashin jagorancin David Trezeguet da ya taɓa lashe shi a shekarar 1998. Zagayen kofin dai wani sashe ne na tsare-tsaren da aka saba yi bisa al'ada a zaman shirye-shiryen soma fafata babbar gasar ta duniya da ake yi bayan kowace shekara hudu. Shugaban na Ghana ya ce yanzu haka kasar ta shirya kafa wannan babban tarihin na lashe gasar musamman la'akari da tarihinta na yadda a can baya ta jagoranci kasashen nahiyar wajen samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. Aka haka ya kira ga ƴan wasan da su dage domin tabbatar da wannan makasudin, ya kuma buƙaci daukacin ƴan ƙasar da ma dukkan nahiyar Afirka baki ɗaya da su marawa ƙasar baya ƙoƙarin da take yi na ɗaukaka martabar nahiyar ta Afirka. Ƙasar ta Ghana dai za ta soma fafa ta gasar ne a rukunin H tare da ƙasashen Portugal da Korea ta Kudu da kuma Uruguay. A nahiyar Turai kuma a gobe Talata ne za a soma fafata wasannin gasar ƙwallon kafa na cin kofin zakarun Turai na kakar wasanni ta 2022 da 2023 a matakin rukuni-rukuni. Ƙungiyoyi 32 ne za su fafata a cikin rukuni 8, inda a gobe za a buga wasanni 8 ciki har da zakarun gasar wato Real Madrid da za su yi tattaki zuwa Celtic domin soma fafutukar kare kambin su, kafin Jibril Hadi kuma a buga wasu wasannin 8 a makon farko na gasar ta bana. Murtala Faruk Sanyinna, Muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Kuma da za a gaida Murtala da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Sakatariyar harkokin wajen Birtaniya Liz Truss ta lashe zaben shugabancin jam'iyyar Conservative da aka yi, kuma ita za ta zama sabuwar Prime Minister kasar ta maye gurbin Boris Johnson a daidai lokacin da ake fama da koma bayan tattalin arziki da kuma karuwar kudaden makamashi. Truss, yar shekara 47, wacce za ta zama mace ta uku da za ta jagoranci kasar, ta doke Rishi Sunak, tsohon sakataren Baitul Malal Birtaniya, a zaben da jam'iyyar Conservative mai kimanin mambobi masu biyan kudin jam'iyyar su 140 suka yi, kusan kashi 0.2 cikin 100 kenan na al'ummar Birtaniya, su miliyan 67. A yau Litinin, hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNHCR a takaici, ta aika ƙarin agajin jinƙai da ake matuƙar buƙata zuwa Pakistan, inda mummunan ambaliyar ruwa ya shafa, yayin da Prime Minister Pakistan ya kai ziyara kudancin ƙasar, inda ruwan tafkin Manchar da ya cika makil ke barazana. Jiragen saman hukumar UNHCR guda biyu sun sauka birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin ƙasar. Ana kuma sa ran ƙarin wasu jiragen biyu za su isa daga baya a yau ɗin. Jirgi na uku ɗauke da kayan agajin jinƙai daga Turkmenistan shi ma ya sauka Karachi, yayin da ambaliyar ruwa a makonnin baya-bayan nan ta shafi sassan Pakistan da yawa. Ambaliyar ta shafi lardin Sindh da ke kudancin ƙasar, inda Karachi ne babban birni, abinda ƙwararru da yawa ke ɗora laifin a kan sauyin yanayi. A yau Litinin, ƙasar Ukraine ta nemi goyon baya mai ƙarfi don ƙoƙarin da take yi na samun galaba a kan Rasha don kawar da ƙalubalen tattalin arziki a kan ƙasashen Turai abokan hulɗarta, yayin da Rasha ta sake ɗora laifin katsewar jigilar gas zuwa Jamus kan takunkumin da ƙasashen yammaci suka sanya mata.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safin Allah kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lizard Gisham da ta hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan daren Baba Yakubu Makeri ne, daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.